yana nan tare da mu kuma za ku ji sautin shi da izinin Allah. Akwai Sheikh Fadlu Sadisu daga Maradi, shi ma yana nan tare da mu kuma za ku ji sautin shi da izinin Allah. Amma abinda nake so in ba da shawara kamar in ci gaba, waɗanda suke da tambayoyi a ɓangaren abin da ya shafi addininsu ko rayuwarsu, kai ko bisa kan siyasa ne da mutu ga malamin zauro, ko bisa kan menene kike da tambaya, ki rubuto da izinin Allah ga Sheikh Malam Fadlu Namun Sadisu, zai ba da amsa da izinin Allah bakin gwargwado. Saboda haka kenan sai a yi kokari a rubuto tambayoyi. ɗan uwa, abin da ya sa na zaɓi wannan koyon kifin ɗan yi magana a kan shi, na sani da dama daga cikin ma'aurata abu ne wanda yake fi masu to a ƙarya. Kawai mace Allah ya azurta ta da aure, amma sai ta zo ta haɗu da wasu matsaloli ko wani ƙalubale ko wata damuwa a gidan aure, ko dai ɓangaren shi da karan kanshi mijin da take aure ta rasa yanda za ta yi da wannan matsalar, ko kuma ɓangaren kishiyoyi abokanin zama, ko kuma ɓangaren biduka tana da matsala da mijin, tana da matsala da kishiyoyin. Yau in ta ji duka ta ɓangaren miji ɗin, gobe sai ta ji wani duka ɓangaren kishiyoyi. Wata kuma mafauta wanda Allah ya haɗa su zama, wato kowa yana da irin ƙalubalen da yake haɗuwa da shi. To yaya ne ya kamata mace musulma ta fuskanci irin waɗannan matsalolin domin su zo mata da sauƙi, ko kuma ma ta magance su gaba ɗaya su zame mata ba matsala ba cuta ba? To ga wasu shawarwari guda goma da zan karanto. Shawara ta farko daga ciki, yana da kyau baiwar Allah wadda Allah ya azurta ki da aure ki zama mai godiya ga Allah, shi ne shawara ta farko. Ki zama mai godiya ga Allah a kan ni'ima aure. Aure ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce? Ni'ima ce babba, domin wallahi dubban mata suna nan suna neman aure, Allah bai azurta su da samun shi. Kai wata mace saboda ta sha wahalar rayuwa, watakila jawaraci ta yi shekara sama da goma tana zaman jawarci, yanzu ita fatanta Allah ya ba ta miji ko da jirage, ko ba haka ta take fata ba? Wallahi wata tana nan tana addu'a, kin kina nan kina ta hararar miji ki zahi da barci, kina ganin ya jare miki kunkun musiba, ya zame miki bala'i, ya hana ki shakar, ya zama cuta a gare ki, alhali kullum sai ya ba ki abinci, alhali duk in miki da lafiya sai za ki yi kirkin. To abu na farko da ya kamata, ya kamata mu karkaɗe zukatan mu zama masu godiya ga Allah. Wallahi aure ni'ima ce, kuma duk yadda aure ya lalace, duk yadda kike kallon cewa akwai matsala, akwai damuwa, akwai wato takura a zaman, wallahi tallahi ina maka rantsuwa wanda ba zan yi kafara ta ba. Akwai wata tana gefe, ita addu'a take Allah ya bata ko da irin wannan auren ne na shi, saboda ita ta tantana matsalolin zama ba aure, ta ji sun dindin kan matsalolin zama da aure. To dama duniya ce ta jin daɗi, babu wani abu da mutum zai fuskanta babu ƙalubale ko matsaloli. Kenan tun da dai haka nan ne, ya kamata mata waɗanda Allah ya azurta su da aure su daina wato lissahe-lissahe, ya kamata su zama masu godiya ga Allah a kan ni'imar aure. Ko da kin ji wahala kin ji mutum, ke ƴar adam ce ba a ce ba in kin ji mutum ki shan mai kamar kunkun, amma sai ki tunu cewa akwai alkhairai wajen da haka. Duk da matsalolin da ke nufin sai ki tunu, to ai akwai alkhairai guda goma ko guda ashirin ko guda hamsin ko guda ɗari, wanda idan wannan auren ya mutu sun yanke ɗin babu inda zan same su. Ashe ya kamata in gode ma Allah? Wai kun san wani abu? Wallahi babu wanda yake gano girman ni'ima sai wanda ya rasa. Duk wanda yake cikin ni'ima ko wallahi bai gane girman mana in kana son ka gano cewa lafiya ni'ima to ka kai likita ko kuma a likita a tambayi waɗanda suke kwance musamman a likita ya kaje lafiya jos waɗanda suke mace a takure to wannan sun yi kowa sanin girman ni'imar lafiya amma kai da kake da zamiyar shi kake ba komai bane sai ka tashi ma kana ma Allah ciki saboda ya bata rabu wannan lafiya kare na ba in kana son ka san cewa ido da Allah ya yi wa mutum ni'ima kan me ido ba ka iya ganowa ko shekara dubu Allah ya barka kana kyamce-kyamce da idonka ba za ka iya gano cewa ni'ima ba ce amma ka je ka tambayi makaman da ya rasa ido inda za a harama makaho ido sati guda da ka ga inda ake cin goyi wallahi shi kadai ya san me za ya yi da wannan idon ya ci more ido saboda haka in kina son ki gano cewa aure duk yadda ya lalace kuma duk yadda matsaloli suka dabaibaye ni'ima ce je ki yi da jawarar da bai shekara 15 mata da aure je ki yi da budurwa wanda Allah bai azurta saboda samun miji yanzu shekarunta sun habra ma 30 mata kai ta fara yake tsammani lokacin za ki gano ashe duk matsalolin da kike ciki a shekai duk da haka sai Allah ya muke ni'ima billahi lillahi ya kamata ki gode ma Allah to kin gode ma Allah da kuma kin gode ma miji yana cikin manyan abubuwan da ke kai mata wuta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace an nuna mana wuta an nuna mana aljanna falam araka liyawm fil khairi wa sharr ban taba ganin abinda na gani ba irin yinin yau na alheri ko na sharri yace na duba wuta sai naga akthar ahlaha nisa mai yawan yan wuta mata ne sai wata mata can tsakiyar mata ta miƙe tsaye ta ce lima ya rasulullah me yasa mata ne mai yawa a cikin wuta ya ma'aikin Allah sai manzon Allah ya bata amsa ba kwana yace li anna kunna tukthirna shakata saboda ku mata kuna yawan koke na daya na biyu wa takfurna al'ashira kuma kuna bujire ma miji law ahsanta ila ihdahunna ad-dahr da zaka yi zamanin ka rayuwarka kab kana kyautata ma mace in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace in daga aiki ko tawaya ko kuskure guda daya cewa za ta yi baka taba ganin alheri ma'ana za ta murshe ido da cewa ga zaman ci ya zama nugun abu in ban da kaddara da rabon ayi kawai sai ta mai da wannan auren kawai kaddara da mugu abu da jaraba duk alheran da suka gudana gaba daya ta manta da su tun da aka daura auren nan wallahi zama hakuri ne to yanzu tsakani da Allah mace ko shekara dai kai tare da mijinta ta iya buɗe baki ta ce maka taba ganin alheri ka tare da shi ba ai karban dai ba ta da godiya akan ni to saboda haka shawara ta ta farko gare ki baiwar Allah wanda Allah ya taka ba da matsaloli a cikin zamantakewa ki zamo mai godiyar Allah ki dora tana ni'imar Allah ko komai zamantakewa ta lalace to in dai akwai yanda za a yi a ci gaba a yi hakuri wallahi ci gaban nan ya ji zama a gare shawara ta biyu shine ya kamata mata musulmi su sani cewa akwai abin da suke mancewa da shi ke matar wane ne tukwana waye mijinki ya kamata kullum ki dora turo wannan wane ne mijinki to so fa ake mace ta yi rayuwa daidai mijinka kar ta ce za ta tsallake matsayin mijinka in mijinki dan dako ne to ki rayuwa irin rayuwar matar ɗan dako kar ki ce za ki rayuwa irin rayuwar magaji yake ko irin rayuwar kaunaki watakila magaji yake ta auri minister watakila kaunarki ta auri wato soja kaga dole ta yi rayuwa irin ta matan soja ko amma ke kuma watakila ɗan dako ko malami ko kuma ɗan kasuwa duka aura ko kenan ya kamata mata su sani matan malami daban matar dan tasha daban matar sarki daban matar mai kudi daban me yasa lokacin da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce basu yarda ba su yi rayuwa irin ta matan annabawa a matsayin manzon Allah mai girma mai daraja a wajen Allah sama ga kowa a duniya ko amma sai dai shi ai matsayin annabi ke ko kuma yana rayuwa ne irin ta annabawa masu tawadu da zuhud da tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah to sai matan suna ta kai ya za a yi mu da muke auren annabin Allah su fito wahayi na zo mai daga sama a ce mu tsaya cikin bakin talauci yau a ci gobe babu kai ya kamata a zo a zauna a sake lalata ko da suka faɗa haka sai Allah ya turo mala'ika da wahayi Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li
azwajika
daraja kulli azwajika ka fada wa matanka in kuntunna turidina alhayata dunya wa zinataha idan kun kasance rayuwar duniya kuke niki da kalkalinta fata alaina tukutahu idan dai duniya kuka zaba da kalkalin duniya a hole a shadadi amma a cigumi haka kuke so ko abinda kuka zaba a rayuwar duniya kawai kuga ana baza capacity haka kuke so ko sai ce fata alaina umatti'ukunna ku taho in jiyar da ku dadi wa umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila sai in sake ku saki mai kyau wanda babu wulakanci Allahu akbar wato sunnar annabawa ko sun saki mace babu cin mutunci saki mai kyau ake yi Allah ya ce idan dai duniya kuke so da kalkalin duniya to shi annabi ba dan duniya bane kuma ba ita bace gaban shi ku zo ya rabu da ku ya jiyar da ku dadi ya ba ku kyaututtuka na sakin aure amma fa karshe zai rabu da ku sai Allah ya ce wa in kuntunna turidina Allaha wa rasulahu idan ka kun kasance Allah da manzo kuke ne wadaral akhirah da gidan lahira to albishirunku fa inna Allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima lalle Allah ya yi wa masu kyautatawa daga cikin ku wato tanadin sakamako mai girman gaske Allah yake ya ku mata annabi ku kuma ba dai bane da sauran mata kenan saboda ni
annabi ila sunnaka ahadin minan nisa in taqaitun
to kaga mahallu shahid shine matan annabawa daban matan malamai daban matan almajirai daban matan ƴan siyasa daban matan masu kuɗi daban ya kamata mace ta bar mance ita waye mijinta wani lokaci daga cikin sabubban matsalan mace da fadawa cikin kaito shine ta mance da mijin da take aure da kuma matsayin shi ba a tsallo a wuce kai Allah ya yi kowa adalci da haka yace
liyunfikhu sa'atin ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا
الله يتعالى زمن تكيوى sai yace ne yanzu ga sa'atin mai sa'ati mai yalwa ya ciyar daga cikin yalwashi kenan so ake idan Allah ya yi ma yalwa ta dukiya to matarka ko ita ce diyar shugaban talakawan da kwaro diyar shi ce ka auro ko to dole ka yi rayuwa irin ta masu kuɗi saboda ni saboda mijinta mai kuɗi idan ba banki ya yi kowa kuɗi a cikin garin da kwaro sai kika auri wani kasur gumin talakashi ka wanda yake kowa talauci a dakon to dole ne ki rayuwa irin ta matan talakawa daga ran da aka shafa mata ya daura auren ku to daga ran nan ke kin huto daga gidan kudin kin koma gidan ni talauci da tsaya saboda haka dole aga kayan ki sun zama irin kayan talakawa rayuwar ki ta zama irin rayuwar talakawa abincin ki irin abincin talakawa tahiyar ki irin tahiyar talakawa dariyar ki irin dariyar talakawa komai naki dole komai ya canza daga ran nan in kuma mijinki yayi kowa kudi a da kwara sai yaje ya dauko ku daga gidan da yayi kowane gida talauci to daga ran da aka daura auren ku daga ran nan komai ya canza dole yanzu rayuwar ki ta dawo irin ta masu kudi idan aka kalli wayanki aka ga sarka irin ta talakawa ya zalunce ki cuta ce da yayi aiki da niyo fitu zu sa'atin min sa'ati ba idan aka kalli kayan jikinki aka gansu irin na kannanki da magajiyanki ya zalunce ki ya kamata a ga irin na masu arziki ne idan ya kamata tahiyyarki da motsinki da abincinki da komai naki daga ran da ya aure ki a ce rayuwarki ta juya ta koma irin ta masu arziki musulunci tsari gare shi dan hakan wato kowa matashi kalashi kalar rayuwar shi kalar rayuwar matashi kwariya ta ba kwariya fa kaifa ta'ishu wad dunya bi khairin idha tariha al hadidu ala zujaj ya za ai a zauna lahiya idan ana hada kwalba da kare ai kamata ai a hada kwalba da kwalba karehe da karehe kwariya da kwariya katako sai katako amma idan aka saba matsala ake samu saboda haka ya kamata mace ta dora tuno mijin da Allah ya ba kuma ta gamsu da wannan mijin kuma Allah godiya Allah yake la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah bai dora ma wata rai dawainiya ta gida sai abinda ya ba ta saboda haka kenan ya kamata mata su tuna da wannan shawara ta uku ga matan da suke fama da matsaloli a cikin zaman aure kullum idan wani abu ya zo ya buga miki zuciya dim kika ji kamar ki bani to ina baki shawara ki tuno da cewa dama duniya gidan jarabawa ne kuma duk girman musiba in dai bata shafi addinin ki ba wallahi mai sauki ce ke musulma ce ba ga maguza matsayin ki na musulma ya kamata duk bala'in da ya tunkaro ki duk girman shi ki auna shi bisa sikeli wai wannan jarabawa da nake samu da wannan kuncin wai cikin addini na ne a'a bai shafi addini ba to alhamdulillah wallahi yana da sauki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam addu'a yake wala taj'al musibata na fi dinina Allah duk musibar da zaka jarraba mu da ita mu dai kakka sanya wannan musibar ta zama cikin addinin mu kenan idan musiba ta tunkaro ta fada cikin diyanci duk girman ta wallahi mai sauki ce idan musiba ta tunkaro sai ta fada bisa kanki duk girman ta wallahi mai sauki ce idan musiba ta tunkaro sai ta fada a cikin dukiyarki ko a cikin jin dadin rayuwarki wallahi tana da sauki amma musibar da ba ta da sauki ita ce ta addini kawai lokaci guda a ce wai kin bar musulunci kawai lokaci guda a ce da kina sallah yanzu kin bari kawai lokaci guda a ce wai ke yan biyan boka yake to kin ji inda mugun abu yake nan kin ji inda tsiya yake da kin samu kanki cikin matan da suke zuwa wajen boka yake ko to kar ma ki jira sai musiba ta zo billahi la ilaha illa huwa duk wanda musiba ta fada ma ya karama ce ke babban musiba ta ce bisa kanki ki azhar duwa bibi bisa kanki ki fara kuka saboda ki Allah ya jarraba ki da wata bakan musiba wanda ba a fata irin ta domin da kin mutu a daidai wannan lokacin ki imajinan ga ki nan bisa hanya za ki je wajen boka sai mota ta banke ki mutu wuta direct kuma ba a cewa Allah kiyaye sai kin je saboda ki kika kai ta da kudi kin ji inda babban musiba take amma irin misali so kike mijinki ya dora ya banki ya kiya banki jinki wannan amma musiba ce amma kai sarewa ake da shi a cikin rayuwa so kike mijinki ya sawo miki kaza kin yi kini kawai sai ki zauna tansin ya kashe ki kina ta wato bansin a kai ki awa kina tunani wai na ce ya sawo mana akan wafiya yo wannan amma matsala ce wannan ta rayuwa tunda ba tuntur kike ba kenan duk girman matsalar da ta tunkaro ki a cikin zaman aure ko kuma anihi wallahi babban abin da ke damuna wanda in na tuno sai in ji zuciya ta kamar ta ce wai waccan yake hihitawa a kaina wai waccan yake hihitawa a kaina to idan ya zamanto irin waɗannan ɗan ƙananun matsalolin ke suna zame maki babban musiba a jahilci ne ka maki wannan kasan jahilci yana kashe mutum الجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني أنا ما لم يجي جاهل كي توتاتي من كشوة أما تنا دا ماغي ماغي نينا ننشكين القرآن دا سندر مزا الله أما ماغي ننكم سي أنسى متكتا سننزي إني سننزي سفن تندى ذا أشاش تكتا نكم شيني ما لم الله dan haka shi jahilci cuta ce ana neman magani sai ke nemi malami shine wato dakatan da zai fada maki yanda zaki amfani da magani na alqur'ani da sunna ki warke daga wannan matsala ɗan uwa wani malami yake cewa shi duk lokacin da musiba ta kwado mashi to sai ya ma Allah godiya sau hudu musiba ha bala'i sai ya Allah godiya sau hudu na farko in ya auna ya ga cewa wannan jarabawar ya shanye ta ya san Allah ya kawo da sakamako mai girma ga duk wanda ya shanye jarabawa na biyu idan ya auna ya ga wannan jarabawar fa ba cikin addinin shi bane sai ya ce alhamdulillah ya Allah godiya na uku idan ya duba ya ga wato wannan jarabawar da ta zo na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma Allah ya ce masu cewa haka nan ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma yace ke alhamdulillah na shiga cikin bayin Allah sai wato sai ta auna ta bisa ma'aunayya masu kyau Allah ya fada mani musiba za ta fada mani me yasa ya fada mani sai yace likai la ta asau ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataku domin kar ku yi bakin ciki akan wani abu da ya kubuce muku kuma kar ku dora alfahari da abin da ya baku shawara ta hudu wadda take fama da matsaloli a cikin zamantakewar ta aure babbar shawara shine duk matsala duk rinci duk wahala to karki mance da abu guda cewa neman yardan mijinki ibada ce kuma idan mijinki yayi yarda to kowa ma ya kiki babu matsala miji shi kadai ne ake neman ya yarda in ya yarda to komawa yake fushi da ke wallahi lamarin mai sauki izanin to minkal wudda fal kullu hayyin wa kullu allati fawqa turabi turabu falaitaka tahlu wal hayatu mariratun walaitaka tarda wal anamu ghadabu wannan mai hikima yace idan dai na samu yardarka ai komai ma mai sauki yace ina ma da lokacin da rayuwa ta mani dati a ce kai in na taba ka zan ji zaki da komai ya zo daidai ina ma da lokacin da duniya take fushi da ni a ce kai ka yarda da ni to haka ake so mace ta sa a zuciyarta in duk duniya tana da matsala da kowa amma ba ta da matsala da mijinta to alhamdulillah wai kun san da cewa miji a musulunci wasu lokuta yana da matsayin da yana ma gaba da iyaye to ya kamata mace musulma duk yanda rai ya bace duk yanda rigima ta kabari kattamance da wannan tushen na neman yardan miji duk wanda ta je zama aure sai shekara 30 ko shekara 40 ko shekara 50 ko yadda haka ko kasa ga haka amma har ta gama rayuwa aurenta bata sami yardan mijinta ba to ta tabka asara wallahi bata ci nasara ba ta yi shiwi babban nasara a cikin zamantakewa aure shine a ce mijinki ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ayyu mamra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalat aljanna duk matar da ta rasu ta mutu alhali mijinta ya yarda da ita to har ta shiga aljanna ta gaba in dai kina da garantin mijinki ya yarda da ke to kin kama tafarkin aljanna kenan kake yarda ya kubce ko ya sulfulce sai kin ji kafarki cikin lumu saboda haka babba hanya wadda mace sai sa wani hadisi sai tabbatar da cewa aljanna maza tana kalkashin diga dagan iyayensu su kuma aljannan mata tana kalkashin daga dagan wa to kin ji ashe aljanna ki tana karkashin mijinki ture shi zaki tun daga jere ne ki shige ko ko ya zaki an ce tana karkashin diddigin shi ya ne zaki tun kuɗe shi zaki ai in aka ce aljanna tana karkashin diddigi to ana nihin shi wannan mutumin yana buƙatar alallaba da shi ko sai sa aka ce iyaye aljannan maza tana karkashin digadigan iyayensu ma'ana namiji duk abin da za yi duniya shi kuma babban abin da ake so gare shi shine kai ya yarda ya samu matsala da uwar shi wadda ta haife shi in zai samu matsala da kowa duniyan nan to uwarka kar ka sake a samu matsala ko misƙala zarrace amma ita maccen aure she ta tun farko ake son ki zaɓi mijin shiri wanda bai wata wajen gawaga sai ta zaɓo mijin da ba ta iya mai ɗa'a tun kamun ma a yi auren take hararar shi ta tabbatar da wannan in ta aure shi ba ta mai ɗa'a kuma ki so ki aura kenan ba ki yi niyyar shiga aljanna ba a mijin da za ki aure so ake ya zama kin yadda 100% kin sallama shi ne mai gida shi ne oga shi ne shugaba shi ne responsible shi ke da bakin magana abin da ya yanka ya yanku shayin da ya shata ya shato abin da ya ce shi ne tabbatacce in ya ce gabas gabas kin ce in ya ce yamma yamma ce in ya ce sama za a yi sama in ya ce ƙasa ki ce bismillah mai gida to lokacin kike karɓa sunan mata irin wadda musulunci yake su amma a ce mai gidan ce ke gabas ke ce a mai gida yamma da ya ce gabas ke ce yamma in gabas uwar gida yamma mai gida ya ja ki ja to sai kaka an samu matsala kenan din daga duk lokacin da kika samu kanki ke babban abin da ke burge ki shine ki dora fitawa kina yawo kamar bera shi kuma mijinki babban abin da yake so shine ya ganki kullum cikin gida sai ya zama ba ki kaunar abin da yake kauna kin hi kaunar abin da kike kauna kin samu matsala saboda haka ɗan uwa na sha fadin cewa mace ba ta samun mijinta yanda take so sai idan za ta barin abin da take so saboda samuwar abin da yake so kuma wannan shine hakikanin so ba za ki samu mijinki ba yanda kike so sai idan za ki yi hakuri da abin da kike so saboda tabbatuwar abin da shi yake so kuma wannan shine hakikanin so duk abin da ba wannan ba so ne ba su gane ba yanzu ma Abu na biyar ana son maccen aure kullum ta dora yi makanta wata tambayar ita ce wai me nazo da shi sabo cikin wannan gidan wannan kuma wadda ta fi kowa cancantar ta yi makanta wannan tambayar ita ce wadda aka auro ta tarda wata mata a gidan kamar misali ke an auro ki sai kika tarda akwai wata mata a gidan guda daya ko guda biyu to kullum ma ki dora azama kanki alamun tambaya ni dai nazo na tarda waɗannan bayan Allah suna rayuwa a wurin su to yanzu ni da nazo wani alheri na ƙara ma wallahi wata tabbai tana da muhimmanci gare ni me na ƙara musu na farin ciki da jin daɗi menene mai kyau na inganta rayuwa wanda da kamin in zo ba a yin shi bayan nazo ake yana wanda ke ko da kika shigo gida musiba bala'i ciya ta sahe daban ta rana daban ta marece daban alheran da ke cikin gidan ma kullum kokarin kike ki janye su kin tarda da suna wani abu tare sun saba yanzu so kike ki raba su ko a daina yi ko kuma a dawo da ke za a dora yi to wallahi zaki zama matsala kuma ke ma ba za ki ji dadin zaman ki ba wallahi ba ki jin dadi a ai din yaron da ya hana uwar shi kwana har ya yake shi ma ya kwana saboda haka abin da ya fi dacewa gare ki a matsayinki na musulma ba ba maguza ba mai imani ba kafura ba wadda ta yarda da Allah ba mulhida ba ta yarda da annabi Muhammadu ba zindiƙiya ba to ya kamata a ce in dai kika zo kika tarda wannan mijin ya ce yana son ki kuma kin san yana da mata kika ce ke ma kina son shi kika yarda za ki aure shi to ya kamata in dai Allah ya kawo ki gidan tun kamun ma ki shigo kin kulla mazuciyanki insha Allah in kin shigo gidan nan dalilin shigowanki zai zama sanadiyar kawo wasu alkhairai waɗanda da babu su a gidan. Dalilin zuwanki insha Allahu zaki kawo wani ci gaba a gidan wanda ba da babu shi. Wallahi duk maccen da tayi wannan ko an so ko an ki dole ne ko kishi yatta in kishi yatta ita ce shugabanci na nuna duniya. Wallahi dole sai ta yabe ta kuma dole sai ta yarda da cewa wannan matai zuwanta ya zama mai alheri. In ma bata faɗi da bakinta ba to wata rana kina kabari ta faɗi. Kun san akwai wanda bai faɗa alherin ka sai ka mutu inda yana ganin idan ka bai faɗi. Amma da yadda Allah ya karɓi ranka sai zo yana Allahu akbar kai rayuwa kenan. Wallahi tunda ya buga ta shigo gidan nan ba cin barbado sai kaga tana tare girife abubuwan da ta yi sama. To haka nan ne ake so mutumin kirki bayan wucewarka dora tuno alheranka ya kamata a ce mace don ta rage makan tara daɗi a gidan aurenta. In dai da kika zo gidan auren da kin je kin yi zugun yanzu da an tashi daga azin nan kina nan kina ta damuwa kin zo gidan aure baki ta baki sa'awa akwai matsala ya mugun abu ba zaman lafiya. To in an gama wa'azin nan da kin koma gida samu minti goma ko rabin awa ki zugun ki dan taro baya ki tunani wai tsakani da Allah ni da na shigo gidan nan da mi da mi na taro na alheri. Wannan baiwa Allah da na tarda tana gaba da mijin ta da mi da mi na kara musu na jin dadi wanda zai sa ta soli wanda zai sa mi zaman lahiya wanda zai sa ta karbe ni da hannu biyu. In kika tuno ko guda 50 kin kawo alherai guda 50 amma wannan matai bata gane su ba to na yarda wannan matai butulice ba ta da kirki. Amma in kikai sai da kitoro kin shirga bugu abu kaza kin tace zaman lahiya kaza ke kikai kullu da ana kaza aka dena ke kika bai hanyoyi da ana to ki tabbatar da cewa ki muguwa ce ki tuba tun kamar ranar rayuwar ki ta karkata yamma har ta kai ga faduwa. Shawara ta shidda wato shine gaskiya tana saman ƙarya. Bakin yarraba ke mai gaskiya ce to in dai tsakaninki da Allah kin yarda ke kina akan daidai kuma kina akan gaskiya a cikin zamantakewa aurenki amma duk da haka kina ta ganin ba daidai ba kina ta ganin matsala to zan baki wani albishi. Wallahi tallahi kin ji na maki rantsuwa baki tambaye ni ba ko gaskiya ita Allah yake ba nasara komin ta jima amma sai dai ni sai dai akwai yiwuwar ita gaskiya kamin ta kai ga nasara sai ta haɗu da jaraba da jarabawa. Wannan tsarin Allah alhaqqu mumtahanun wa muntasarun fala ta'jab fa hadi sunnatur rahman. Ibnu al-Qayyim yace ita gaskiya ita Allah yake ba nasara amma kuma sai Allah ya jarraba ta. Yace kar ka yi mamaki haka sunnar Allah take. Tunda aka tsara duniyar nan ko kin azadan an ce ke mai gaskiya ce shikenan kawai kullum ni'ima kullum jin dadi ina ai ba mai gaskiya bace kenan. Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina
ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabith min at-tayyib.
Allah yayi alƙawarin ba zai kyale masu imani kara zuba ba kawai dan sun ce sun yi imani shikenan sun sha a Allah ya alƙawarin sai ya jarraba su. Wallahi wani lokaci in mutum yana rike da gaskiya ko kagga bala'i kagga masiha kaggurza kasha wahala sai ka fara tunanin anya ni ma ba bakareci ma nake koma ba kawai in ta zuko ta ni ma in huta. Saboda me? Saboda da gangan Allah yake kyale ka kaike akan gaskiya kaike akan daidai abinda kake wallahi daidai ne Allah ya yarda da shi haka yake so. Amma kuma sai Allah ya barka da badakkalar rayuwa dan ya ga ka rike. To amma abinda ake so ka ci jarabawa idan kan riki aka murza aka goga aka gurzu to karshe sai Allah ya baka nasara. Wal aqibatu lil muttaqin haka Allah yace
am hasibtum an tadkhulul jannata walamma yatikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa نصر الله
ألا
ألا إن نصر الله قريب
الله yace shin ko kuna tsammanin ku shiga aljanna salim alim alhali labari ya zo muku na musulmin harko irin wahala da badakala da matsaloli da suka shiga har sai da manzo ya kai yana cewa da shi da wanda suka bi shi wai yaushe taimakon nan na Allah zai zo Allah yace musu ala ku saurara inna nasrullahi qarib lalle taimakon Allah yana kusa to idan kina cikin wahala a cikin zamantakewar ki ta aure kina ganin ke tunda kika yi aure kin shiga jarabawa to ki yi hakuri in dai da gaskiya ne gaskiya ce to taimakon Allah yana zuwa wallahi duk yanda dare ya jima to sahiya sai ta zo duk yanda kaga domin dare ya jima yana tahiya sannu sannu kar domin dare ya tsorata ka kai nuni kai bibin cewa duniya za ta zauna cikin duhu tuntuntun a duk tsawon dare sai Allah ya aiko da albijir ya keta wannan duhu domin sahiya ta bayyana to ya kamata ki gano duk girman matsala duk yanda ta jima ana ta gugayya ana ta likitawa ana ta kulla maki makirci ana ta wane ne in dai da gaskiya mai gaskiya ce wallahi wata rana sai Allah ya bayyana gaskiyar ki kuma wannan jarabawa ce ta zama tarihi shawara ta bakwai ya kamata mata aure wadda ta shiga jarabawa ta dora tuno cewa so ake mutum ya rubuta tarihin rayuwar shi lokacin da yake da rai duk motsin da kake lokacin da kake da rai to tarihin ka ne kake rubutawa yanzu sai ka rubuta shi yadda kaga dama in kina so bayan ranki a faɗe ki da alheri to ki ɗauki sifofi irin na mutane masu juriya masu haƙuri masu ɗabi'u na ƙwarai masu gaskiya wanda babu ruwansu da kisisiniya babu ruwansu da makirce-makirce babu ruwansu da kuntata ma ɗan uwa babu ruwansu da hassada babu ruwansu da ƙyashi idan dai da gaske kina son bayan mutuwan ki kuma mutuwan nan kusa ta daga kowa wallahi musamman ma iyayenmu mata masu haihuwa wanda wata daga haihuwa kawai sai kaga an ce ta yi shahada to ya kamata ki daina ɗaukar duniya da zahi sosai ki ɗan yayyafa mata ruwa ki sani duk motsin da kike wallahi tarihi ke ne kike rubutawa kai in kaga kana da mugun hali ba a gai saboda ana jin tsoranka to in kan mutu an daina jin tsoranka an gai ko ba za a gai ba wani ma halayen naka wallahi da ranka za a fara gai to in kuma Allah ya karbi ranka wallahi tallahi kowane ne kai sai an gani ya gudda bibinka saboda haka rayuwa gaba ɗaya tarihi ce duk abin da kike yi in cutar da ke ake gina haƙuri kuntata maki ake gina haƙuri wallahi sai kin shiga tarihi ai akwai wadda ita mijin ta ma ne yake ta kuntata maka tana haƙuri duk in yi musguna mata sai ta yi murmushi ta kyale shi duk in yi musguna mata ana nan ana cikin wannan rayuwa kwatsam sai Allah ya zo ya karɓi ranta yo da aka je makabarta aka turbaɗe ta mijin yayi goho a kabarin yana ta zuba kuka ana ta jan shi ya kasa tasan ba aka ce lahiya ya ce wallahi wannan baiwar Allah Allah ya bata haƙuri kamar da mu ni na san ina maka ba daidai ba shi da kanshi yake faɗi ya ce amma sai dai Allah ya bata ɗanɗan haƙuri sai ya ce wallahi in dai haƙuri da miji yana sa a shiga aljanna wagga macen jan aljanna ce yanzu me ya kai wannan shaidar in dai haƙuri da miji shi fa mijin ke faɗi da bakin shi in dai haƙuri da miji yana sa mace ta samu aljanna yace to wagga baiwar Allah da ke cikin kabarin na ɗan aljanna ce yace saboda ni ba ni tsammanin na samu wata mace yanzu wadda za ta yi haƙuri da ni duk abinda na maka ta juri kaga haka ake so to amma yanzu a ce kin mutu miji ya zo ya yi zugum ana wala lahiya yana ka wancan an tafi da kaya yana tuno irin mugun abin da kike zuba mashi irin yanda kike daka mashi tsawa irin yanda kike girgiza gida da bala'i da masifa da mugun abu irin yanda kike kokarin ki tada gayya ki tada kura in kika daga idan ki sama kina zuba masifa kamar bake bace Rabi'atu kamar bake bace Jamila kamar bake bace Hafsatu sunayen mutanen kirki amma duk ki cire wannan kamar baki bace musulma diyan musulmai wanda ta samu tarbiyya ta musulunci zaki zo gidan aure gaba ɗaya ki shimka ciya so kike ki tarwatar da komai wai har ma ki ce amma da kasa sun jima ba su yamu ce ba za ta haka take ba wai sama da kasa sun jima ba su yamu ce yo yamu ce mun zaki ke zaki yamu ce ke ce zaki yamu ce wallahi sai kin yamu ce kin bar su saboda haka ɗan uwa da iyaye mata ku rike wannan da kyau shawara na takwas malamai suka ce idan wani mutum yana cutar da kai a rayuwa to babu wata mu'amala da ta cancanta wadda za ka yi da shi mahi ƙololuwa kamar kai ka kiyaye dokokin Allah a kan shi ku rike wannan kuma wannan ba mata ba kadai waɗanda suke rayuwa har maza ta amfane su ma'ana duk lokacin da a rayuwa sai Allah ya haɗa ka da wani mutum wanda da gangan yake kuntata maka da gangan yake yin abin da zai fusatar da kai to mariƙa guda wanda ya kamata ka riƙe shine kai kuma sai ka tuno dami-dami Allah ya umarni a kanka wanda za ka tsare mashi na haƙoƙin shi sai ka tsare mashi ko da ɗaya ka zuciyarka ta tuno cewa za ka maida mai martani na cutarwa in kai haka nan gudun to an yi ɗan naya an yi uwa kwance da ya kwance ke amma in ya zamanto shi yana da wahalar da kanshi wajen ya girbo maciya wajen ya shibka ma mugun abu kai kuma kana ta tunanin dalilin Allah ya ce in yi a kanshi bari in tsare haƙƙin Allah a kanshi makwabcina ne Allah ya ɗora mana haƙƙin makwabtaka bari in tsare ɗan uwana ne Allah ya ɗora mana haƙƙin zumunci da shi bari in tsare يزيد سفاحة وأزيد حلما كعود زاد كل إحرام طيبة إمام الشافعي يجي شيء ينا كارا ووتا نيكما إنا كارا جوليا يجي شيء إن زما كمر إتشن تراري نوسا أبنن ترارن ووتا كما كارن ترارن ووتا يا كارن ترارن ووتا إيك أنا أونا شيء دوتا شيء كما إنا كارا كمشي أنا أونا شيء دوتا شيء كما إنا كارا كمشي to wannan shine sifar mutumin kirki kullum ana ƙara kuntata mai shi kuma yana ƙara tsare dokokin Allah ana ƙara cutar da shi kuma yana ƙara kiyaye dokokin Allah kai wani bai ma mai cutar da shi sai ya dibin tsoro gare shi ko sakare ne ko bai san abin da yake ba a saboda tsananin alaƙantuwar shi da Allah da kuma neman ya kwashe lafiya da mahaliccin shi to haka nan ne ya kamata ki lokacin da kika samu kanki cikin masiba cikin matsala a zamantakewar ki na aure to ya zamanto kina kokarin in mijinki ne ke miki kina kokarin ki tsare haƙoƙin shi in kishiyoyinki ne kina kokarin ki tsare haƙoƙin shi abu na tara shawara na tara duk wanda ya rike abu biyu to sai an buga an bar shi abu biyu duk wanda ya rike shi a rayuwa wallahi tallahi duk makircin makirrai duk sharrin ɗan sharri duk kulle-kullen masu kulle-kullen duk ciye-ɗanciya duk iskancin ɗan iska duk shaiɗancin shaiɗanu wallahi sai sun buga sun bar shi abu biyu ku rike su na farko shi ne taƙawa na biyu haƙuri wannan kuma alƙur'ani ne ya faɗi haka nan wajaje barkatai bari mu karanto ɗan kaɗan daga cikin su Al-Rahma cikin suratu Ali Imran Allah ya ce in tusibukum hasanatun tasu'u
in tusibukum hasanatun tasu'uhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha
wa in tasbiru
wa tattaqu wa
لا
يدوركم كيدهم شيئا
سبوده مين
إن الله بما يعملون خبير
محيط كان غبا كان على رحم cikin dai sura sai Allah yace bala in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawri
in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawri hada يمددكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين
طب جاء a gurguje aran mu can gaba kadan cikin sura Allah yace
latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latus'alunna min alladhina ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم
ومن الذين أشركوا
أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن
wadannan ayoyin ba su samu fasaha saboda kuncin lokaci amma a dungule mu kalli tarihin rayuwar annabi Yusuf ya hadu da jaraba ko bai hadu da ita ba ya hadu da makirci ko bai hadu da shi ba ya hadu da kaidi ko bai hadu da shi ba kulla kulla irin na duniya na makirci wani kala ne annabi Yusuf bai gani ba ya ga na gidan sarauta ya ga na ɗan uba ya ga amma ƙarshe duk wannan sura mai girma da Allah ya faɗi kan tarihin shi sai da Allah ya ɗaukaka shi ƙarshe ko har gidan kaso ya dai kuma shine mai gaskiya shike akan daidai amma aka yi ta yi mai yana fadawa matsala jarabawa ƙarshe sai Allah ya ɗaukaka shi ya samu matsayin da kowa ba ya da irin shi da ƴan uwanci suka zo neman taimako suka kasa gano shi ma saboda me saboda haiba ta sarauta da kuma yanda ya canza ya bulbulbul da kuma wato amma ƙarshe ne ya faɗa musu ce musu innahu man yattaqi wa yasbiru
fa inna allaha la yudiu ajra al muhsinin
abinda annabi Yusuf ya faɗa musu cewa abu bi ne duk wanda yi shi to har abada Allah ba zai tozartar da shi ba shine wanda yi hakuri kuma ya kiyaye dokokin Allah ka zama mai hakuri mai tsari dokokin Allah wallahi in kana da wannan in mai ne sai dai ta gwalagwalan ido ba yanda za ya dace idan kana da wannan wallahi in boka ne ya hada da aljannun da kwara da namara da na gidan rimji kai aljannin ne zai gaba ɗaya da ibritai wallahi sai ya buga ya barka wannan Allah ne tabbatar da wannan innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudiu ajra al muhsinin takawa da hakuri to abu na karshe shawara ta karshe wadda daga ita zan tsaya zuwa ga iyayenmu mata shine ya kamata mu san cewa mu musulmi zaman aure ibada ce ba al'ada ba ba gargajiya ba kene duk lokacin da wani abu ya faru cikin zaman auren mu to mu sani ibada ce muke yi kamar mun samu jarabawa ne muna cikin gudanar da ibada kar mu dauka shikenan mun tabe mun yi asara mun sha wahalar banza kenan ba ibada muke ba sannan yanzu misali sai kika samu mijinki yana cutarki yana hana ki haƙoƙi ke ya kamata ke ma ki cuce shi ki hana shi haƙoƙi a idan dai kin yarda ibada kike Allah kike yi ma ke ba za ki hana shi ba don Allah ya maki umarni ki tsare haƙoƙin shi shi ma Allah ya mashi umarni ya tsare haƙoƙin shi to shi sai ya saba ma Allah ya ki tsarewa ke ma sai ki saba ma Allah irin shi yoyi haka na ai wannan ba wani matsala ba ne in kun je lahira kar sai Allah ya banka ku ta jimga muku kashi amma in shi ya ki tsarewa ke kika tsare gobe lahira wa za a shaƙa wa zai sha wahala wa zai sha tambayoyi wa zai shiga matsala wa zai shiga takura wa za a kai wuta to Allah tsari saboda haka kenan zaman aure a wajen musulmi ibada wanda ba musulmi ba in san dauke shi galgajiya ko sun dauke shi abinda suka dauke shi wannan can ta mace musu amma mu musulmi zaman aure ibada sallah ibada ce ko ba ibada ba ce to shikenan sai kai fada da liman sai ka daina zuwa masallaci sai ka mare ladan ko ya mare ka sai ka ce to a zahar kin mayo bani yo in kai haka nan wa kama to shikenan zama aure ibada ce sai mijin ki yan maki laihi sai ki ce yanzu joka Allah ma ba a tsarewa hakkin da Allah ya ce a tsare ma an ki ba a tsarewa tunda zai ka mana laihi yo wa ki kama.
to ina fatan wannan kalmomin da na faɗi Allah ya sa su amfane mu baki daya zan dakata a nan wurin abinda na faɗi na daidai Allah ta'ala ya amfane mu da shi kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu musulunan mu su gyara muna addu'a wannan haduwa ta mu Allah ya ƙara mata albarka Allah ta'ala ya sa kowa ya samu